Sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington gundumar Columbia ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dadar dukkan su akan zangon FM. A kasar Ghana ana iya sauraro ta Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Duk kuma lokacin da ake so za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro, duk mai Ali da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amai ya lashe kan kalaman goyon bayan shugaba Putin da ya yi a ƙasar Finland, yayin da tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya ce yakin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokradiyya a sassan duniya. Sannan za ku ji cewa Iran ta shigar da ƙarar Amurka a gaban kotun duniya.
Kanin labarin kenan, yau Laraba ta ba wa ranar samu 18 ga watan Yuni shekara ta 2018. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. To amma kafin ku ji wannan shirin,
INEC total sum 189,207,544,893 naira.
Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Abubakar Bukola Saraki kenan yake bayani akan ƙarin kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisar. Jamhuriyar Nijar kuma tana fama da matsalolin da suka hada da na rashin biyan kuɗin maniya ta aikin hajin bala. Dukka muna da ƙarin bayani an jima kaɗan.
So jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa a jiya Talata, inda ya ce ya amince da matsayin jami'an hukumomin leƙen asirin ƙasar waɗanda suka ce lallai Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. Wannan sauya matsaya da shugaba Trump ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ya musanta cewa hukumomin Moscow sun sa hannu a zaben na Amurka. Ya ce na amince da matsayin hukumomin leƙen asirinmu waɗanda suka ce Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016. Ta iya yiwuwa wasu mutane da dama ma na da hannu, inji Trump yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a fadarsa ta White House. Goyon bayan da ya nuna wa shugaba Putin ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisar dokokin Amurka na ɓangaren Republican da na Democrat, saboda fifita kalaman Putin akan na hukumomin leƙen asirin Amurkan, inda har wasu suka kwatanta lamarin a matsayin abin kunya da ya ƙasƙantar da matsayin ofishin shugaban Amurka. Yayin wani taro da 'yan Republican suka yi a jiya Talata a fadar White House, shugaba Trump ya ce bayan da ya yi bitar kalaman da ya yi a Helsinki ya gane cewa ya yi katubara. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargaɗin cewa kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokradiyya a sassan duniya. Obama ya bayyana hakan ne a jiya Talata a birnin Johannesburg, inda ya je domin halartar bikin cika shekaru 100 na shahararren mai yaƙi da tsarin wariyar launin fata marigayi Nelson Mandela da a ce yana raye. Zuwa wannan biki shine babban taro irinsa na farko da Obama ya halatta tun bayan da ya soka daga karagar mulki, bayan da kuma ya kwashe shekaru 8 yana mulkin.
The denial of facts runs counter to democracy. It could be its undoing.
Yace kin amincewa da gaskiya dabi'a ce da ta yi hannun babban riga da tsarin demokradiyya. Dalilin kenan da yasa ya zama dole mu jajirce wajen kare kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu, mu kuma himmatu wajen yaƙi da ɗabi'ar mayar da kafafen sada zumunta dandalin nuna fushi da yaɗa ƙarerayi. Tsohon shugaban na Amurka ya kuma yi kira ga masu rajin kare demokradiyya da su yi koyi da Mandela, wanda ya jajirce tare da nuna fata na gari wajen ganin cewa makarantu suna koyar da matasa darussan da suka jibinci yin zurfin tunani a kodayaushe, ba wai kawai su riƙa yin biyayya ba tare da sanin inda aka dosa ba. Iran ta shigar da ƙara akan Amurka a gaban kotun duniya kan umarnin da shugaba Trump ya bayar na a sake maido da takunkuman da aka ɗage mata ƙarƙashin shirin matsayin nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Wata sanarwa da kotun ta fitar a jiya Talata ta nuna cewa Iran na neman kotun ta ba Amurka umarnin ta ɗage takunkuman. A cewar Iran, matakin na Amurka ya saba wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 1955 a zamanin sarkin Iran ko kuma Shah of Iran a turance. Iran ta himmatu wajen bin doka da oda duk da irin matakin da Amurka ta dauka da ya saba wa tsarin diplomasiya da dokokin da suka rataya a wuyanta. Je ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif a wani sakon Twitter da ya wallafa. Sai dai wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa kamfanin jaridancin labarai Reuters cewa ƙarar da Iran ta shigar ba ta da tagomashin da za a iya sauraronta. A wani labari na daban kuma, kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yi bikin cika shekaru 20 a wannan mako ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta kafa kotun, inda hankula suka fi karkata kan ingancin kotun yayin da take ci gaba da bunƙasa. An dai amince da dokar da ta kafa wannan kotu mai headquarter a Hague a babban birnin Italiya a ranar 17 ga watan Yuli shekarar 1998. A yau kotun na da mambobin ƙasashe 123 da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dambun fararen hular ƙasar Siriya dauke da farar tuta sun yi tattaki sannan a hankali zuwa kan iyakar Isra'ila da ke gefen yankin Golan Heights a wani yunkuri na neman kariya daga har-haren da Rasha da Siriya ke kaiwa. Dakarun Siriya sun kaddamar da samami a wani kokari da suke yi na kwato sauran yankunan ƙarshe da ke hannun ƴan tawaye a kudu maso yammacin ƙasar, inda kusan mutane 160 suka makale a tsakiya. A jiya Talata, harin sama da aka kai akan tungar ƴan tawayen da ke lardin Dara ya kashe mutum 10 bayan da wani makami ya dira akan wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka. Amma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce mutum 14 ne suka mutu, inda ta dora alakin harin akan Rasha. Ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa kamfanin Microsoft, Bill Gates, ya haɗa kai da sauran hamshakan attajirai wajen yaƙi da cutar Alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa wacce ke shafar lafiyar ƙwaƙwalwa. Gates tare da Leonard Lauder da iyalan Dolby da Charles da kuma gidauniyar Helen Schwab za su zuba kuɗi dala miliyan 30 a fannin bincike nan da shekaru 3 masu zuwa domin a ƙirƙiro da sabbin hanyoyin da za a iya gane mutum ya kamu da cutar ta mantuwa cikin sauri. A watan Nomban da ya gabata, Gates shi kaɗai ya kashe dala miliyan 50 a wani mataki na yaƙi da cutar. Yunkurin kuma da ya tattaro kamfanoni da gwamnatoci wajen yaƙi da cutar ta mantuwa da ke shafar lafiyar ƙwaƙwalwa. Nau'in cutar Alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa na shafar kusan mutum miliyan 50 a duk faɗin duniya.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatarwa majalisar dattijai ƙarin kasafin kuɗi, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana.
Ƙwaryan kasafin kuɗin na naira biliyan 242.4 ne, wanda a ciki za a ware kuɗaɗen da za a yi zaɓen shekara 2019 da su.
INEC total sum 189,207,544,893
naira. A nan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ne ke bada bayanin kasafin, inda ya ce hukumar zaɓe za ta samu naira biliyan 189 domin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa.
Office of the National Security Advisor, total amount 4,281,500,000 naira.
Ya ce ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro zai samu naira biliyan 4.2 domin inganta tsaro musamman a lokutan zaɓen.
DSS, total amount 12,213,282,455 naira.
Ita ma hukumar tsaro ta farin kaya DSS za ta samu naira biliyan 12.2.
NSCDC, total amount 3,573,534,500 naira.
Hukumar sa-kai ta ƴan banga wato Civil Defense su ma za a ba su naira biliyan 3.5.
Nigeria Police Force, total amount 30,541,317,400 432 naira.
Hukumar ƴan sanda kuma naira biliyan 30.5, inji shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. A wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin za a tabo ayyuka da dama, kamar yadda Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani.
Wannan abu da aka yi bayani ne president ya kama yana sa a gyara waɗansu abubuwa, misali kamar Mambila project. Yana da muhimmanci hanyar shekaru waccan gwamnati ta kasa yi shekara wajen 10-20. Lana magana Mambila ɗin, amma Allah ya sa president bari yanzu ya kawo magana a hadautan nan ta Mambila. So da ka duk wani haɗin kai za mu iya yi, za mu yi muga cewa abin da ake bukata ya yi. Abubuwa ne da yawa, kowa da ɓangaren kwamitinsa. Amma dai muna fatan alheri, kuma wani abu ci gaba ne mu a garinmu. Gwamnatin nan tana aikace-aikace, nan ita na ɓangaren hanyoyi. Budget ɗin waccan gwamnati biliyan 28 ma aka taɓa yi a 2014. Muna cin wannan gwamnatin. President Buhari yanzu budget ɗinsa na hanyoyi kawai ya tashi tun daga 200 billion na 2016 kuma 2017 ya zama 300 billion, 2018 yanzu is over almost 500 billion.
Shi ma Senator Abu Ibrahim ya tsokace akan kasafin.
Na tabbata ya ko za a yi muhawara kila su tunda sai an kai mu kwamitoci, tunda na ga ana ce police na son kaza, INEC za a ba su kaza da sauransu. To duk sun akai mu kuma ina ganin wannan ma ba za a yi shi ba kila sai mun dawo hutu.
Shugaba Buhari ya ba da shawarar yin amfani da wannan kwale-kwalen kasafin domin a gyara gibi da za a samu a kasafin kuɗin bana, saboda a ci gaba da yin sabbin ayyuka. Sannan in an samu ragowa za a sa su a kasafin kuɗin shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hukumomin da ke da alhakin shirya tafiyar alhazai ƙasa mai tsarki daga jamhuriyar Nijar suna da gudanar da tarurrukan masu ruwa da tsaki a kan sha'anin aikin haji domin tunkarar matsalolin da ake fuskanta. Ana dab da fara jigilar maniyyata aikin hajin bana. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Alhaji Mani shi ne magatakardan hukumar Koho mai kula da shirye-shiryen ayyukan aikin haji ta jamhuriyar Nijar.
Har yanzu biyan kuɗin jirgin nan ana nesa da abin da ya kamata a biya gaba da. An rubuta kaman kimanin mutum 8,807 yana sama wanda suka rubuta sunansu za su tafi. Kenan su ne ya kamata su biya kuɗin jirgi. Amma a kwana a tashi a yau kimanin mutum 3,300 ne kadai kudin su aka zuba. Kenan kaman kwatamcin kashi ɗaya ne a kashi uku na kudin jirgi aka zuba a yau. Shi kuma zuba kudin jirgin nan yana da mahimmanci, saboda duk wanda zai tafi dole sai a mishi biye na tahiya, sai kuma an tambaye mishi visa ta tahiya, sai kuma waɗannan takardun yin visa da yin takardar jirgi kenan sai an biya ne za a iya tambaye su kuwa.
A nasu ɓangaren kamfanonin da ke da alhakin shirya ayyukan hajjin sun soma nuna fargabar su game da rashin biyan kuɗaɗen jiragen da za su ɗaukar maniyyatan, kamar yanda kakakin kamfanonin shirye-shiryen ayyukan haji ya yi ƙarin bayani ga Alhaji Abbas Ibrahim.
Wanda ya san cewa bai biya ba ga kamfanin shi, to ya yi ƙoƙari ya tsaye ya biya. Shi kuma masu agents in dai suka san cewa an biya, to su yi ƙoƙari su tsaye su biya kuɗin jiragen nan, saboda a samu aiki rajidin nan, a samu aiki visa. Don in ba aiki rajidin nan ba, visa ba za ta iya fitowa ba, saboda Madina kowa ya san dati ne za a baka, a ce wane shi ne na biyu ko shi ne na uku zai tai rana kaza, sannan ne za ka sanya kwantara na Madina, sannan visa za ta fara fitowa. To shi ne jin tsoronmu kada lokaci ya matse visa ba ta fito ba, kuma a samu wani cikas a ta wajen jirage.
Ana cikin haka ne waɗansu daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar suka yi kira ga kamfanonin shirye-shiryen ayyukan haji da kar su yi barazana ta cewa ba za su mayar wa maniyyata ayyukan hajjin ba da suka kasa cika kuɗaɗensu na tafiya
kasa mai tsarki domin gudanar da aikin haji kudaden su da zaran suka kasa cika su Abdullahi Kado shine shugaban kungiyar kare haƙin dan adam ta kasa mai suna inci da walwala
in dai mutum rige zuwa kudin shi tunda ba sharri da aka yi ba tunda harin harko aka ce in na zuba in ban taka ba shikenan na yarba ba ta yata in babu wannan sharadi ban ga ba hanyar da waɗannan kamfuna za su bi ba su cinye wa mutane kudi
daga cikin maniyata 8867 da suka rubuta sunayensu daga jamhuriyar Niger 3300 ne kawai zuci yanzu suka biya kudaden su gaba dai na zuwa aikin hajjin bana Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni jamhuriyar Niger
yanzu dai nan kusan karfe kusan misalin karfe 1 ne da kusan mintoci 17 na dare a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka lokaci yayi da sabon Imam Aliyu zai gabatar da demokradiya a yau
Demokradiya a yau. Cikin shirin me yasa magoya bayan shugaba Buhari musamman suke sukar Dr. Ahmed Gumi? Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masaro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A iya yan karance-karance da nayi a baya-bayan nan da kuma sauraron irin caccakar da ake yi wa malaman addini a fagen siyasa a rubuce ne ko kuma da furici babu wanda dai a arewacin Najeriya yake shan irin suka da Dr. Ahmed Gumi yake sha musamman daga magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari baya ga sharhi kan kalamansa iri daban-daban yanzu har wani faifin bidiyo yake yawo a internet kan Sheikh Ahmed Gumi da wata hadaka dake kiran kanta zauren baba ta gabatar
Assalamu alaikum. Aminu alayka salamu malam Jauro. Ya na ganka ka cikin sauri. Ai aradu dole ka ganne shi cikin sauri. Yanzu a ce wai malamai sun wara shiga siyasa. Kai je ka je.
A kai wannan malami kaka batu.
Eh wannan na masallaci nan na Kaduna. Gumi ya ka kowaye.
To ai kai batun da mun kai kenan ka ishe mana ko. Wanga malami wanda ya ce ma masoyan Buhari da kike ko.
Eh aradu ke nake magana. Ai ba abun mamaki bane ba saboda dama can mutun ne makiyin Buhari tun kafin ayi zabe sannan abin da zaka duba na biyu ai ya ajamalin ta kuma ya dauko siyasa dama mutumin da ya halatta haram
inda yace mutanen kudu sun dawo rakiyar Buhari kuma wanga rakiya da yace sun dawo ba ka gani zagi na sun kai mai ba dan shina shugaban kasa ba zagi na sun kai mai a matsayin shina musulmi dan arewa zagin dare an kai mai kenan daga kudu yanzu
kai wallahi ni kufi bani mamaki made kuna ba ta lokaci akan wannan mutum kusaya kuji abude malamen kirki suka fada akan shi dama
shi ya fahimci da awan ne saboda mahaifin shi ya karantar da shi ku dubi mashirmanci irin Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi rashin ya zauna gaban baban shi ya karatu ya tafi yawo neman wai certificate ya ja mishi biyu babu bai goge game da ilimin certificate din da ake da'awar ya samu PhD ba sannan kuma bai zauna gaban baban shi yayin ladabi ya koyi ilimin da professor bai da shi wanda ya zauna gaban mahaifin shi
ganin yadda sukar ta yawaita muka nemi magana da Dr. Ahmed Gumi kuma na fara ne da tambayar sa ko akwai wani abin yabawa da gwamnatin shugaba Buhari ta yi
Bismillahirrahmanirrahim akwai abubuwa da yawa da ta yi wannan gwamnati na yaba mata na farko tayi kokarin taimakawa manoma da samun bashi na gwamnati mai sauki wanda yake da an samu abun ya wato an samu aiki sosai ba karamin taimako zai wa al'umma ba sannan kuma an samu nasara a wani bangare na maganar Boko Haram shi ma na abun yabawa ne sannan kuma kwanan nan an dauke wa university wato yaran da suka shiga university an dauke musu kudin biyan makaranta wannan ba tsarin nasara bane
a bangaren abubuwa na nazargi ko kuma gazawa ta waɗanne bangarori kake gani wannan gwamnati ta gaza
to wannan mun gazawa gwamnati na daya ta sannan wato tana bukatar wanda zai iya hada kan mutane irin yanda muke a kasan nan in ka duba ma kawai musulmin arewa kansu rabe yake to balle kuma ka dauko wanda ba musulmi ba sannan kuma ka dauko kabilu wato kasa ce wanda take bukatar wato dauki wani matakin kokarin hada kai yafi akan duk wani abu da ka sani domin shi zaman lafiya wato baya tsada kuma mai kashi mutum ne zai sawwara yana zaune a gidan shi la kaddara Allah wa ce barayi su shigo suna so su kashe shi ko ko su tahali a cikin gidan shi in sun ce in za su yi daukan gidan gaba ɗaya kakan zai iya ci dauka ku tafi dan ku bane da lafiya ta wato shi zaman lafiya bai da wani tsada saboda haka abinda gwamnatin nan ya kamata ta yi shine ta hada kan ƴan Najeriya mu bar zargin juna a bar fada wanda yake ba ta iya yin haka ba
to ta gaza ne ko dai da gangan kake gani manufofin ta yasa kasa kan kasa bai haku ba
manufofi ne da salon mulki shi ya kawo karar rabuwa
Dr. Ahmed Gumi akwai rahotanni da ke cewa ka ce shi shugaba Jonathan ya fi shugaba Buhari iya mulki gaskiya ne ka faɗi haka
a ban ce wani ya so ne iya mulki ba sai dai zan ce a lokacin Jonathan wannan ya fi sauki ko wannan ya fi wahala idan dai in kai mukarana wato kada wannan da wannan
na'am to
shi ne ɗan jaridu ce daga sun dauki irin wannan yake kowa da nashi cikin zuciya ke magana ina ta yanda yake so ya fi
haka
amma kowane cikin su akwai matsala mulkin Jonathan da yake mulki ina ji a cikin Najeriya nan ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fi wato nuna aibin mulkin shi na kowane bangare da kuma yayin ci al'umma
an kuma ce ka kwatanta magoya bayan Buhari a zaman mutane daƙiƙai waɗanda ba su da ilimi ba su da aikin yi kawai suna nan suna bin sa karazube ba tare da suna tunani ba
a'a to ai akwai wani abu shi president kan shi da yake Faransa ya ce 50 cikin 100 yawancin wayannan matasan mu kasan mu 50 cikin 100 ga yanda halin su yake cewa suna son komai abu kyauta ga su ba wani ilimi gare su ba yan da ya faɗa din na aida shi yake aiki kuma abun nan bai faɗa gaskiya ne
asali ma akwai rahoto da na karanta cewa lokacin da yake makarantar soja a Kaduna ko ka samu matsala ne aka nemi taimakon su yace baka iya zama sojan kwarai saboda haka ba zai taimaka ba wannan shine musabbabin rashin kauna da kake nuna masa
ai ba mai kaunan ka kamar wanda zai nuna maka hanyar da zaka amma wanda ke maka tafi kana kuskure yana ma tafi shine maka yinka domin ni tun kafin ya hau nake ba da shawarori yadda ya kamata da ya hau ma nake ba da shawarori yadda ya kamata a bi ayyukan na a bi shi a hankali don a sauka lafiya da ɗaya ke nan na biyu wayannan maganganu da suke yi duk ba gaskiya ba ne
Dr. Amir Gumi menene ra'ayinka game da yadda wannan gwamnati take tafiyar da yaƙi da cin hanci da rashawa
to yaƙi da cin hanci da rashawa hakikanin gaskiya tun kafin ya hau na ga cewa bai kamata ya fito da shi haka ko kuma fili ba domin na san yaƙi da cin hanci da rashawa ko ko da rashin ka'a ko ko da fasadi ba abin da ke da wahala yaƙi kamar shi domin ko kamar yadda Allah ya ce innan nasu la'amara ce an ƙara ran shi kullum suna kiran shi ya yi wani abu na ɓarna sai waɗanda suke imani da Allah suke da takawa su ta wuce yadda kansu saboda haka in za ka yaƙi da shi sai ka bi shi a hankali kun ga addinin musulunci da ya zo ba wai corruption na duniya ya dame shi kamar corruption na addini in ka kore mutane kan addini da ɗabi'a to na duniyar zai da kanshi zai ɓace amma in ka ce na duniya ne za ka yi to har ka mutu ba za ka iya canza mutane ba wato ashe abin yana bukatar a zauna da fasila da wayo da kamar inda inda dai bakulaji yake ciwo ne shani bakaji to har sai kawo ta ciwo mutane don su bar wannan sai hanyar yin tsarin abin da zai hada tsatan kuɗi amma ba ya zama shine abin campaign ne kuma shine abin ya yatawa har ya zama ma duk farayi sun gane wayonka sun gane dabaran ka to ba za ka iya kama kowa ba kai ba za ka iya ma kama manya-manyan farayin ba su mutane za su zo ma su ce to lalle sun gane dai cewa wannan yaƙi da a wannan cin hacin da ake yi ana yin wariya a cikin shi kuma waɗanda aka raina ake kamawa kamar din da bayyana yanzu
yanzu a ganin ka haka din wannan gwamnatin take waɗanda aka raina wayo ne ake kama masu ƙarfin ba a taɓa su
to yanzu an samu minista ta yi forging certificate yanzu kwana nawa ana yi ana maganar ta ne kuma ran nan take shi ta yi ba ta yi ba fadi amma ga shi ana wani tsaye-tsaye mutane na da hankali fa
menene ra'ayinka game da zaben 2019 kana da wani dan takara da kake goyon baya kana goyon bayan shugaba Buhari ko kafi so kaga wani mutum daban ya ci zabe a 2019
eh ana so Najeriya ta gyaru a siyasance duk a fito da mutanen da sababbin mutanen da ba za su kawo rarrabuwar al'umma ba
muna da sauran wasu batutuwa kamar ko ya halatta ƴan siyasa su yi amfani da dukiyar ƙasa kan wasu muradu idan muka samu dama za mu kawo muku kamna madadin Isa Lawali Kara wakilin sashin Hausa a Kaduna wanda ya taimaka wajen hada mu da malam da shi Dr. Gumin da kuma Solomon Abu wanda ya daidai da sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to ga takaitaccen labarai kafin mu sallama
Shugaban Amurka Donald Trump ya soya matsayarsa a jiya Talata inda ya ce ya amince da matsayar jami'an hukumar mulkin asirin kasar waɗanda suka ce lallai Rasha ta yi katsalandin a zaben shugaban ƙasar na 2016. Wannan soya matsaya da shugaba Trump ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaban Rasha Vladimir Putin wanda ya musanta cewa hukumomin Moscow sun sa hannu a zaben na Amurka. Trump ya ce na amince da matsayar hukumomin mulkin asirinmu waɗanda suka ce Rasha ta yi katsalandin a zaben 2016. Ta iya yiwa wasu mutane da dama ma na da hannu. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargaɗin cewa kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya. Obama ya bayyana hakan ne a jiya Talata a birnin Johannesburg inda ya je domin halartar bikin cika shekaru 100 na shahararren mai yaƙi da tsarin warin launin fata marigayi Nelson Mandela da a ce wato yana raye kenan. Zuwa wannan biki shine babban taro irinsa na farko da Obama ya halatta tun bayan da ya sauka daga karagar mulki a bara bayan da ya kwashe shekaru 8 yana mulkin. Iran ta shigar da ƙara akan Amurka a gaban kotun duniya kan umarnin da shugaba Trump ya bayar na a sake maido da takunkuman da aka dage mata a ƙarƙashin shirin matsayin nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Wata sanarwa da kotun ta fitar a jiya Talata ta nuna cewa Iran na neman kotun ta ba Amurka umarnin ta dage takunkuman. A cewar Iran matakin na Amurka ya saba wa yarjejeniya da aka kulla a shekarar 1955 a zamanin sarkin Iran ko kuma Shah of Iran a turance. Dumbin fararen hulan kasar Syria dauke da farututa sun yi tattaki sana a hankali zuwa kan iyakar Isra'ila da ke gefen yankin Golan Heights a wani yunkuri na neman kariya daga hararen da Rasha da Syria ke kaiwa a kansu. Dakarun Syria sun kaddamar da samame a wani kokari da suke yi na kwato sauran yankunan karshe da ke hannun ƴan tawaye a kudu maso yammacin kasar inda kusan mutane 160 suka makale a tsakiya. A jiya Talata harin sama da aka kai akan tungar ƴan tawaye da ke lardin Dara ya kashe mutum 10 bayan da wani makami ya dira akan wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka. Amma kungiyar kare haƙƙin al'adama ta Syria Observatory for Human Rights ta ce mutum 14 ne suka rasu inda ɗora alhakin harin a kan ƙasar Rasha. Ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa kamfanin Microsoft Bill Gates ya haɗa kai da sauran hamshakan attajirai wajen yaƙi da cutar Alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa wacce ke shafar lafiyar ƙwaƙwalwa.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. To amma idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8 na safe a gobe Najeriya za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin a lokacin za ku ji furucin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar akan matakan tsaro a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima.